أنفسكم ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار barka yawa assalamu alaikum wa rahmatullahi barkan mu saduwa a yau wannan yammaci na lahadi 27 ga watan rajab a wannan shekara ta 1425 bayan hijiran manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina wanda kuma shine yammaci na 12 ga watan taran shekara ta 2400 yau shine darasin farko a littafin da na alkawarta cewa za mu karanta shi shine littafin kashfu shubha na Sheikh Muhammad Ibn Abdul Wahhab a hakikanin gaskiya ba ni ne tunanin sanya wannan littafi ba amma dan uwa mana Muhammad Ibrahim limamin wannan masallaci na dore na kamsa salawat shine ya bibice ni so 1 2 3 4 5 yana ci karshe ne shawara da yi istikhara tsakanina da ubangiji na nan samun da tsawar eh ya kamata mu karanta shi saboda haka falala tana komawa zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala a farko da karshe sannan kuma falala tana komawa zuwa gare shi shi da ya bada shawarar mu karanta wannan littafi shi malam Muhammad Sani Sheikh Muhammad Ibn Abdul Wahhab nayi dan bayanin sa a takaice a darasin farko na kitabun tauhid kitab al-tawhid a karan fari da kitab al-tawhid a karo na biyu mun yi bayanin Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab abinda zan faɗa yanzu da kaitace ne sunansa Muhammad ibn Abdul Wahhab wato sunansa shi Muhammad sunan mahaifinsa Abdul Wahhab ibn Sulaiman ibn Ahmad ibn Abdul Wahhab yana dangantuwa zuwa ga Banu Tamim kabila ce ta Larabawa sanannu a cikin jaziratul Arabiyya an haife shi a shekara ta 1115 bayan hijira ya kuma mutu a shekara ta 1206 bayan hijira malami ne babba wanda aka haifa a garin Uyaina kusa da garin Riyad tsakanin garin su da Riyad da 80 km ba ko na amfaka mashin haka ya haddace alqur'ani tun kafin ya kai shekara 10 duniya yana da zaka'i da karfin harda ya fara neman ilimi a wurin mahaifinsa da sauran malaman da ke garinsu ko ƙauyensu sannan kuma ya zo makka ya yi ilimi a wurin malamai da ke alharamin makki sannan kuma ya je madina ya karatu a wajen malaman madina da sauran wurare abinda ya fi faɗi ko ya fi zurfafawa cikin bincikensa na ilimi ba kamar ilimi guda ko ka ce ilimi guda uku ilimin farko ilimin tafsiri ilimi na biyu na tauhidi sai ilimi na uku ilimin fiqh musamman akan mazhaba ta Imam Ahlus Sunnah wal Jamaa Ahmad bin Hanbal dan haka shi hanbaliyun ne fil aqidati wa bil furu' takakken dan hanbaliya ne a aqidance da kuma fiqhance idan nace a aqidance domin aqida ta Imam Ahlus Sunnah wal Jamaa Imam Ahmad bin Hanbal aqida ce ta sahabbai da tabi'ai da managarta na gari da suka wuce baya a tarihi da haka ake danganta ma aqidar zuwa gare shi saboda ya yi shuhura wajen bayyana ta daidai lokacin da aka rasa wanda zai bayyana ta a daidai lokacin da wahala ta yi wahala waɗansu suna yin taƙiyya su ɓoye kansu waɗansu su yi tauriya waɗansu su yi sayan magana idan an tambaye su aqidarsu a daidai lokacin Imam Ahmad ya rinka fasa kwai dangane da aqidar Ahlus Sunnah wal Jamaa har ake ce masa lakatul amr manduha kana da mafaka tunda an halattawa mutum idan ya samu kansa cikin matsatsi ya faɗi abinda azzalamai suke so don su kyale shi da shi kasu cutar da shi, ko da ba haka ne a ke da sa ba, ya faɗa da baki ko don ya ce cikin shi, ya ce a idan na faɗa da baki dubban jama'a suna saurare na gani suke ita ce aqidata, za su rubuta kuma za su bata saboda ni, saboda lokacin da aka kirawo shi ana tuhumar sa kan aqidar sai faɗa aji taron jama'a da ya gani da alƙalumma da tawada da rubutu takaddun rubutu jira suke ya faɗa abinda duk ya faɗa ce shine aqidar sa za su rubuta kuma shi za a yada saboda yana da mabiya da yawa, amma da dan yayi taqiya ya koye aqidar sa sai ya faɗa hakikanin aqidar sa da ahlus sunna wal jama'a wanda ta jawo masa duka, ta jawo masa gaskanci, ta jawo masa wahalar da ya sha a cikin rayuwa. Saboda haka al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab akan wannan mazhabi kina Imam Ahlus Sunna wal Jama'a yayi gubara da mutane, ya yada addinin musulunci lokacin da ya sami gudunmawar ɗaya daga cikin sarakunan zamanin sa, wanda ya alƙawarin ka zo ni da kai mu haɗa ƙarfi da ƙarfe idan mu yada da'awa, kai ka taimaki da'awa da abin da Allah ya baka na ilimi, ne in taimaki da'awa da ƙarfin mulkina. Ta hanyar haka suka ɗora mutane akan tulbar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ya wallafa littafai daban-daban kamar kitabut tauhid, kamar shi wani littafi kashfu shubuhat, kamar adabul mashi ila salah da sauran littafai. Don haka dai wannan shine Imam Ahmad bin Hanbal, Imam kai Sheikh Muhammad kai Ibn Abdul Wahhab nake so in ce, wanda ake danganta wahabiyanci zuwa gare shi a ce ba wahabi ko a ce al-wahabiyun, wato mabiya Muhammad ibn Abdul Wahhab. Wannan littafi na shi kashfu shubuhat, manufar wallafa shi shine waɗansu hujjoji da ƴan bid'a ke kafa hujja da su don goyon bayan bid'ar da suke kai, wanda ga wanda baya da ilimi hujja ce, amma ga ɗalibi ilimi shubha ce ba hujja ba. Idan an ce shubha, abinda ya yi kama da dalili amma ba dalili ba, ya kasa kasancewa dalili imma don saboda kasancewar sa da'ifi ne, ko kuma imma don saboda kasancewar sa sahihi ne, sai dai ma'anar da ɗan bid'a ya bashi ba ita ake bashi ba. Ga nassi na Alkur'ani, kaga ba da'ifi a cikin ayoyin Alkur'ani, ga nassi na hadisi ingantacce, amma sai dan bid'a ya bashi wata ma'ana da za ta goyi bayan bid'ar sa, to anan wannan dalilin ya zama shubhar sa amma ba dalilin sa ba. An gane ku? Anan gudun idan abinda dan bid'a ya kafa hujja da shi ya zanto da'ifi ne, kaga anan la nusallimu fi dalil nahika an al-istidlal, dalilin sa mun kafa hujja da shi ba ballan sa namu tsaya muna bada ma'ana ma'anar hadisin, da ya dawo hadisin kafin ya karasa mu ce wannan hujjar ka ne, kafin ma ka karasa mu san ma'anar sa mu ji larabcin sa, mu ba dalili bane tunda hadisi ne zai yi ko ba zai. To amma shi dan bid'a sai mai da shi me dalili, ko kuma ya zanto dalili ne sahihi amma ma'anar da ya bashi ba mai kyau ba ce ba. Kaga anan sallamna fil dalil lakinna lam nusallim fil istidlal, wato mun sallama wannan dalili ne amma fuskar da kai ka kafa hujja da shi, ma'anar da ka bashi ita ce ba musallama da ita, muna jayayya ne cikin ma'anar ba cikin nassin ba. Wato kaga anan ta hanyar haka kake rushe bid'a, ko dai ka rushe hakikanin abin da ya kawo in ya zanto hadisi na dhaifi ko mawdu'i, ko kuma ka rushe ma'anar da ya bashi in ya zanto hadisi ne sahihi ko ayatul alqur'ani. A yanzu nan jayayyar ka ba kan ayar bane ko hadisin, kana jayayya ne akan me? Akan kafa hujjar. Ina fata an fahimta. To wanda shi ne shubha, abinda ba dalili ba mutum ya mai shi dalili, wato shubhohi ne kamar 10, 15 ko 17 wanda ya bada ansa gaba da su, suna kafa hujja da suke kaza, to in sun ce kaza ce da su kaza, sa iya ce maka kaza a lokaci kaza, to kai kuma ce musu kaza, wato yayi shi ne kamar akan al-uslubil jadali, wato uslubi na musu ko jayayya, inda mutum zai ce maka kaza to kuma sai ka bashi ansa da kaza. To wannan shi ne littafin da ya takaice, takaitaccen littafi ne, ba sharhi za mu yi masa dogo ba, a'a za mu fitar da abubuwan da ke cikinsa waɗanda suke buƙatar fitarwa da bayani haka, amma ba wai dogon bayani da sharhi ba. Don haka ƙauna ta shi ne idan Allah ya taimake mu ya kasance wato mun samu dama mu soke shi kafin Ramadan, a cikin darussan da ba su yi yawa da yawa ba, in sun yawa su kai goma, haka muke fata. Malam ya ce bismillahir rahmanir rahim, da wannan ya bude littafinsa, bismillahir rahmanir rahim, wato muna farawa da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai. Lafazin bismi aljar ne wal majrur, sannan ism din anan gurin ya zama mudaf. Lafazul jalala na Allah cikin bismillah ya zama mai mudaf ilayk. Ar-rahmani ya zama mai, ya zama na'at ne na Allah, sannan ar-rahim shi ma ya zama na'at na ar-rahim. To ga kaida, duk inda ka sami bismi aljar wal majrur ga ka'ida, la budda an yakuna lahu muta'allaqun yata'allaqu bihi, dole yana buƙatar abinda zai rafi da shi, abinda yake latayewa da shi kuwa, ko zai zanto fi'ili ne ko abinda yake cikin ma'anar fi'ili. Fi'ili madhi ne mudari, ko kuma a'a abinda yake cikin ma'anar fi'ili, kamar ismul fa'il, kamar ismul maf'ul, kamar as-sifa al-mushabbaha da makamantansu. To anan gurin babu shi a sarri shi fi'ilin, shi yasa anan sai a kaddara shi. Ana kaddara fi'ilin da ba da ism za su makale a jikinsa, za a kaddara abin da za su makale da shi. To tunda mun ce abin da ake yake zama shi ne muta'allaq da jar wal majrur, ko dai ya zato fi'ili ko ya zato mai, abin da ya kama da fi'ili, cikin abin da ya kama da fi'ili za ku samu ismul fa'il, ismul maf'ul, as-sifa al-mushabbaha da sauransu. To ga ka'ida, al-asl a cikin wannan shine al-af'al, dan haka ba a kaddara wani abu ba fi'ili ba, tunda shi fi'ili shine al-asl, duk abin da ba shi ba ya zo mai reason, kamar su ismul fa'il, as-sifa al-mushabbaha, ismul maf'ul, dukan wannan reason ne, dan haka sai a kaddara fi'ili. To kuma idan an tashi kaddara shi, ko dai a kaddara shi a farko ko a kaddara shi a ƙarshe, idan mun kaddara shi a farko, kamar mu ce nabda'u bismillahi, sai zanto bismillahi yana ta'alluki da me? Fi'ili mudari ne me? Nabda'u. Ko mu kaddara shi a ƙarshe, bismillahir rahmanir rahim nabda'u, mun kaddara shi a yana jina? A ƙarshe. To kuma duk kaddarawa asali shi ne a kaddara abu a farko, ba a kaddara shi a kaddarawa a farko ita ce asali, amma kaddarawa a ƙarshe mai ce rishi. To amma tare da haka anan gurin malamai sai suka ce muta'allaq din nan na farko ya kamata mu kaddara shi fa'ili, ai fi'ili, na biyu ya kamata mu kaddara shi a ƙarshe, na uku ya kamata zanto fi'ili ne munasib. Duk Ibn Usaymin ya magana kan wannan, muqaddara shi a ƙarshe sananne ne wannan, muqaddara shi fi'ili duk wannan sananne ne, amma menene ma'anar ya zanto munasib, ya zanto ya dace abin nufi, tunda abin nan da malam yake yi menene, littafi ne ko littafi mai ake masa rubuta shi ake, to sai a kaddara bismillahir rahmanir rahim naktubu, sai a kaddara fi'ilin mai naktub, don shi ne munasib da abin da ake ciki yi. Inda karatu ne za a yi, da sai a ce mai bismillahir rahmanir rahim mai naqra'u. Inda kutuba ce za ka yi, sai kaddara ki mai bismillahir rahmanir rahim mai naktub ko aktub. To kaga dai ya zanto munasib, wato fi'ili, sannan ya zanto mu'akhkhar, sannan ya zanto mai munasib. Mun ce asali game da fi'ili da takadiri shi ne a kaddara shi a farko ba a kaddara shi a ƙarshe. To me hikimar kaddara shi a ƙarshe? Suka ce hikimar kaddara shi a ƙarshe saboda in ka kaddara shi a farko zai riga ismul jalala zuwa, to bai ko kai mata ya riga ismul jalala zuwa ba. Tabarrukin kana na nema da ismul jalala din ba a kan aikin ka kai da za ka yi ba, don haka sai zanto bismillahi, sannan ka kawo naktubu din a ƙarshe, don kai naktubu labarin aikin ka ne. Amma bismillahi din kana neman tabarruki ne da mai da sunan Allah. To amma idan ka fara naktubu sannan ka ce bismillahi, ma'ana bai dace ba kenan. Lafazin Allah shine suna cikin dukkan asma'ullahi al-husna, don dukkan sunan da ba shi ba yana komawa zuwa gare shi ta fuskar ma'ana. Lafazin Ar-Rahman yana nufin mai rahama, kamar yadda lafazin Ar-Rahim shi yana nufin mai rahama. To sai dai Ar-Rahman ya zo ne akan siga ta fa'alan, kamar yadda Ar-Rahim kuma ya zo akan siga ta fa'il. To siga ta Rahman siga ce ta mubalaga, duk sunan da ka dora shi kansa kelin fa'alan yana nufin mubalaga, kamar ka ce Abashan mai matukacin kishirwa, Jawan mai matukar jin yunwa, Zazban mai matukar fushi. Kaga an dukan shi ala wazni fa'alan, daidai da ka ce Rahman. Ashe kenan idan ka ce Rahman ya zo mai fatin rahama, mai matukar rahama, mai yalwatacciyar rahama. Wato duk abin da ka dora shi kansa kelin fa'alan ya dullo alal kasrati wal imtila, yana nuna na yawan abu da cikar abin da ba su yi wasa. Ma'ana Jawan wanda ke cikin tsananin yunwa, Abshan haka wanda ke tsananin jin kishirwa, Ghadban allazi mtala'a ghaiban wa ghadaba, mutumin da ya cika da fushi cikin fushi mai tsanani. Amma siga ta fa'il Ar-Rahim kenan, fa'il alawazin fa'il siga ce ta mubalaga, amma ita ta dullo ala thubuti wa dawam, abinda take nunawa dawamar abu, tabbatuwar abu ta yadda baya gushewa baya karewa. To sai Ubangiji ta'ala ya siffanta da rahama, rahamar da take da matukar yawa wadda ita ce sunan Ar-Rahman ya isar mana, da kuma rahamar da take dawamamme yadda ba ta karewa wadda ita muka fahimta a gargashin sunan mai Ar-Rahim. Ina fata an fahimta. Waɗansu malaman suka ƙara bayani suka ce Ar-Rahman na nuna siffantuwa da rahamar ga ta nan gurin, sannan kuma Ar-Rahim na nuna sadar da ita ga wanda ya tantanta a sadar masa da ita. Ina fata an fahimta. Sadar da ita ana amfani da siffa ta mai Ar-Rahim, samuwarta kuma ana amfani da siffa ta mai Ar-Rahman. Wato wannan ke nuna bunƙasar Allah subhanahu wa ta'ala. Dama ya ce wasai rahmati kulli shay, rahama ta tayar wasu komai da komai. Malam ya bude da bismillah. Daga cikin malaman da suka yi sharhi suka ce saboda ita ce abinda Allah ya bude littafin sa da shi, don farko a cikin Al-Qur'ani a jere shi ne suratul Fatiha. Suratul Fatiha kuma da basmala aka bude ta. Bayan nan kowace sura cikin Al-Qur'ani an bude ta da basmala in ban da suratul Tauba. To da haka shi ma sai ya zo bude littafin shi da basmala dan tabarruki da abinda Allah ya bude littafin sa da shi. Yace ilam rahimakallah أن التوحيد هو إفراد الله سبحانه بالعبادة، وهو دين الرسل الذين أرسلهم الله به إلى عباده، فأولهم نوح عليه السلام أرسله الله إلى قومه لما غلوا في الصالحين ودا وسواعا ويغوث ويعوق ونصرا، وآخر الرسل محمد صلى الله عليه وسلم. yace ilam ka sani ya kai mai karatu rahimaka Allah, Allah ya ji kanka, Allah ya rahamshe ka, Allah sadaka da rahamarsa. Mawallafa na da sukan yi irin wannan uslubi su ce ka sani, wato kamar ga su suna magana kai da kai, sannan su bude maka da addu'a dan su gayyace ka wajen karanta littafin su, domin duk wanda ya karanta littafin wannan addu'a ta rahimaka Allah ta shafe shi. Mutumin da duk zaka karanta zancensa kaji ya bude da maka rahama, to ka san kaunar kai ki. Duk abin da zai faɗa komin kautsa harshe da yayi ƙarshe dai ya riga ya gabatar da yana san rahama a gare ka, baya san azaba a gare ka. Kaga wannan akwai hikima ta da'awa a cikin wannan. Yace rahimakallah, Allah ya kanka, ka sani cewa anna tauhida huwa ifradullahi subhanahu bil ibada. Hakikanin tauhidi shine kadaita Allah da ibada. Wato tauhidi shi da kadai ta Allah da ibada. Kalmar tauhid masdari ne na wahada fi'li madi, yuwahidu fi'li mudari'i, tauhidan sai zanto shi ne masdari. Wahada yuwahidu tauhidan. To at-tauhid shi ne ja'alu shay'in wahidan, kamar da abu ya zama daya, ɗayan da baya da biyu balla sana'u. Wannan a larabci kenan. amma izlahi shine abin da ya faɗa, shine ifradullahi bil ibada, kadaita Allah subhanahu wa ta'ala da ibada. Wannan shine hakikanin tauhidi, kadaita Allah da ibada, ta yadda zaka bauta masa shi kadai ba tare da ka hada shi da wani ba. Sannan ku ne kuma dan jin daɗin karatu, malamai suna karanta shi tauhidi din gida nawa? Gida uku. Na farko me? Tauhidur rububiyya. Na biyu tauhidul uluhiyya ko tauhidul ibada, ko kace uluhiyya ko ibada. Na uku tauhidul asma'i wa sifat. Wannan kaso gida uku shi ya fi yawa a cikin maganganun malamai na sunna. Amma waɗansu suka ce tauhidi ya kasu biyu ne, akwai tauhidun fil ma'arifati wal ithbat, akwai kuma tauhidun fil talabi wal qasdi. Tauhidun fil ma'arifati wal ithbat na ɗaya kenan, sai na biyu tauhidun fil talabi wal qasdi. Idan sun ce tauhidun fil ma'arifati wal ithbat, to shi kadai ya kunshi tauhidun rububiyya da tauhidi na al asma'i was sifat, domin sani sanin ma sanin Allah, da kuma Allah ana sanin shi da me? Ta hanyar sunayensa da sifofinsa, da kuma ta hanyar me? Ayyukansa. Kaga tauhidul asma'i was sifat ya shiga ciki, sanin Allah da ayyukansa kuma dama shine tauhidur rububiyya. Idan ka kasa gida nawa? Gida uku. Sanin shi yake kashewa ya raya ya arzuta ya talautar da sauransu. Kaga fil ma'rifati wal isbat, ka san abu ka tabbatar da shi, sai kuma tauhidul fil talabi wal qasd. Ina fata mun fahimta. To wato wannan ma waɗansu malaman tauhidi suna daukar shi haka, su kasa shi gida. Waɗansu malaman tauhidi kuma suna kasa tauhidi ya zama gida hudu, su ce tauhidur rububiyya, tauhidul uluhiyya, tauhidul asma'i was sifat, sai kuma tauhidur risala. Abinda suke nufi da tauhidur risala, wato manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi kadai yake a zamanin sa, ba ya da wani manzo da ya taya shi manzanci. Amma a lokacin annabi Musa an samu dan uwansa Haruna ya taya shi manzanci, shi ma manzo ne. An gane ku? Annabi Dawud alaihi salam sun yi zamanin da ɗansa Sulaiman, kuma kowanne annabi ne manzo ne. Ina ba da an fahimta. Har a lokaci guda aka kawo jayayya, annabi Dawud ya yi hukunci, annabi Sulaiman ya yi hukunci a lokaci guda. An gane ku? Wa Dawud wa Sulaiman iz yahkumani fil harfi iz nafashat fihi ghanamul qawm wa kunna li hukmihim shahidin fa fahamnaha Sulaiman wa kullan atayna hukman wa ilma wa sakharna ma Dawud al jibala yusabbihna wa tayr wa kunna fa'ilin wa 'allamnahu san'ata labusin lakum lituhsinakum min ba'dikum fa hal antum shakirun wa li Sulaiman ar-rih. Kaga lokaci guda. Amma kowanne Allah ce kullum na ce na hukumar ilimi, kowa mun ba shi hukunci da ilimi, mun ba shi manzanci da wahayi. Ina fata mun fahimta. Irin kuma yadda aka sami wato annabi Ibrahim da annabi Lut a lokaci guda, duk suna annabawa, wannan yana wancan garin, wannan yana wancan garin. To amma manzan Allah a lokacin su shi kadai ne. To wanda suke kawo tauhidur risala abin da suke nufi kenan, sun ce da tauhidur risala shine kashi na nawa? Kashi na hudu. Waɗansu marubuta a wannan zamanin sai suka ƙara suka ce akwai kashi na biyar, shi ne tauhidul hakimiyya, inal hukmu illa lillah, amara Allah ta'budu illa iya, yadda Allah kadai ake bautawa a janibin ibada, sallah da azumi da zikiri da hailala da menene, to kuma Allah kadai za a yi amfani da dokarsa wajen gudanar da al'amuran ƙasa, ba wani constitution. Inal hukmu illa lillah, ina fata mun fahimta. Amara Allah ta'budu illa iya, zalika dinul qayyim walakin aksar an-nas la ya'lamun. Ba wani hukunci sai na Allah, ba wani constitution, ba wata doka a ban kasa mai tasiri da ya halatta a ce a hukun a yi wa mutane hukunci da ita sai tsarin Allah. Ba wani democracy, ba wani wani da wani ne, tabarkin Allah kadai. To idan mun dauki wannan shi ma a matsayin kaso, tauhidi ya zama kashi nawa? Kashi biyu. To amma hakikanin gaskiya shi tauhidul hakimiyya wanda aka kawo a matsayin na biyar, da tauhidul risala da aka kawo a matsayin na hudu, dukkaninsu suna iya shiga cikin tauhidul uluhiyya ko tauhidul ibada. Don bin dokar Allah ibada ce a gare shi. In ka bi dokarsa, sawa'un dokar nan ta shafi azumi, ta shafi layya, ta shafi aswaki, ta shafi saye da sayarwa, ta shafi kwangila, ta shafi hukunci a kotu, duk dai dokar ta wace ce? to da hadisi kadin zaka da kaga tauhidul uluhiyyah ya kunshi ne wadannan bangarorin ba sai an yi wannan kasan gida biyar ba ina ba da mun to ya rige na yanka kasa tauhidi gida uku ka tashi bayanin tauhidul rububiyyah kada ita Allah cikin al'amura guda uku kada ita cikin halitta kada ita cikin mulki kada ita cikin gudanar da halitta abinda kake nufi duk halittar da ke sama ko kasa Allah ne kadai yayi ta ba wanda ya ce shi abinda kake nufi duk abin da ke cikin sama ko kasa gaba ɗaya mulkin Allah ne abinda kake nufi duk abin da ke cikin sama ko kasa ko cikin ruwa Allah ne kadai ke gudanar da shi ba mai gudanar da shi sai Allah Allah ne san cinsa da shansa da numfashinsa Allah ne san rayuwarsa Allah ne san yaushe ya samar da shi kuma yaushe ne rayuwarsa za ta kare duk wani halitta mutum aljan mala'ika tsuntsaye kwarika dabbobi halittun ruwa halittun sarari halittun boye duk gaba daya halittan Allah ne mulkin Allah ne kuma Allah ke gudanar da su an gane ku Allahu khaliqu kulli shay'in fa'budu shine mahalicin komai subhanahu wa ta'ala banda shi ba mai halitta sannan shine mallakin komai sannan kuma shine mai kula da komai subhanahu wa ta'ala to wannan shine abin da kake kira tauhidur rububiyyah yadda da wannan to yadda da wannan kadai baya mai da mutum musulmi ya dai rage hanya kam ya ci wani zango a zangon imani amma dai baya mai da mutum musulmi dan su Abu Jahal da su Abu Lahab da dukkan furan maka sun yadda da wannan sun yadda Allah kadai ke halitta sun yadda Allah kadai ke da mulki sun yadda Allah kadai ke gudanar da al'amura ba ɗaya daga cikin su da ya taba daukan cewa Lata da Uzzana da ikon su saukar da ruwan sama ko su fitar da tsirrai dukkan sun yadda wannan Allah ne kadai ke gaba ɗaya ayoyin alqur'ani sun ba mu labarin haka wala in sa'altahum man khalaqa as-samawati wal arda la yaquluna Allah قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السماء والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله da zaka ce wake arz zaku daga sama da kasa wake kashewa wake rayawa wake gudanar da al'amura da zasu da kai Allah ne wake fitar da matacce daga cikin raye-raye zasu da kai Allah ne liman al-ard wa man fiha in kuntum ta'lamun sayaquluna lillah man rabbus samawati wa rabbul arsh al-azim sayaquluna lillah man bi yadihi malakut kulli shay waye mulkin komai ke hannunsa da zasu da kai Allah ne da sun da wannan ashe yadda da wannan bai bayar da mutum mamuni ba sai in ya yadda da saura yadda yadda da bi tauhid al-ubudiyya ko kace tauhid al-uluhiyya ko tauhid al-ubudiyya ko tauhid al-ibada da kai ne shine kadai ka Allah da ibada yadda kai da shi kadai ke kashewa ya raya to kai da shi kadai zaka yi wani ibada duk abin da yake ibada ne haƙin Allah ne shi kadai tun daga sallar azumi har zuwa yanka har zuwa dukkan wani nau'i na ibada haƙin Allah ne shi kadai to sannan sai tauhid al-asma'i wa sifat kadai da Allah game da sunayensa da sifofinsa kada ka tabbatar masa suna ko sifa sai wanda ya tabbatar maka kansa ta hanyar Qur'ani ko sunna sahihiya abinda bai tabbatar wa kansa na suna ko sifa cikin Qur'ani ko hadisi sahihi to sai ka tabbatar masa ba tare da tawili ba tare da rushe sifar ba kawai ka tabbatar da sunan da baya da sifa ba tare da yin haka ba ba tare da bayyana kaifiyar sifar ba irin yaya Allah kaka Allah ya sifanta da sifar ba tare da yin wannan bayanin ba ka tabbatar da sifar ka kyale sanin kaka ya sifanta da ita gare shi kadai ya sani to wannan ya zama tauhidul asma wa sifat to wannan gaba daya shine mala yake nufi shine tauhidi na manzon أن التوحيد هو إفراد الله بالعبادة في توحيدي سين كدت الله مدعوك كنصر كده عبادة وهو دين الرسل الذين أرسلهم الله به إلى عباده سين الدين منذني ودى الله يتولوس رواغ متانس رواغ باينس كون النبي يازوني دي سوى متانيك موتا الله شكري وتسيء نمبر ما لن ياب ما يدهنك لأكم بيان توحيد العبادة sama da mayar da hankali akan tauhidur rububiyya saboda tauhidur rububiyya dan adam da fitra ta sa ba yadda za a yi ganganci shi ya halicci kansa ko mahaifinsa ya halicci shi ya san dai akwai mai halittar nan shine Allah a fitra ta dan adam inda ake samun kuskure shine a tauhidul uluhiyya ba a tauhidur rububiyya ba dukkan annabawa da suka wuce a baya sun yi rigima da mutanen su ne akan tauhidul uluhiyya ba akan tauhidul rububiyya ba, galibin annabawan da suka wuce a baya, da haka sai zanto gaba ɗaya gwagwarmayar akan su take. Kusan kowane annabi da ya zo da'awar da ya jaddada shi ne wannan magana. Farko manzanni ka duba annabi nu abin da ya ce da mutanen su ke, walaqad arsalna nuhan ila qaumihi inni lakum nadhirun mubin alla ta'budu illa Allah. Bayan an gama da kissar cikin suratul Hud da wannan magana da babin da ya biyo banta, sai aka ce waila adana qaum huda qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghayru in antum illa muftarun. Bayan an gama da kissar sa, sai aka je kissar annabi Salih, waila samuda qaum salihah qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghayru huwa ansha'akum min al-ard wa ta'marakum fiha fastaghfiruhu thumma tubu ilayhi inna rabbi qaribun mujib. Bayan an gama da kissar sa, an ambaci wani bangare na kissar annabi Lut ko annabi Ibrahim, sai aka je kissar annabi Shu'aib, wa ila madina qaum shu'aiba qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghayru. Abin nufi dukkan su sun yi tarayya wajen kowa ya cewa mutanen sa ubudullaha ma lakum min ilahin ghayru, ku bauta Allah ba ku da wani abin bauta sai shi, ba wai yana rigima bane, ba ku yarda da cewa Allah ke halitta, wannan duk sun yarda, ku yarda Allah ke kashewa ya raya, wannan duk sun yarda, ku yarda Allah ke arzutawa, duk wannan sun yarda gaba daya. Magana ce na ku yarda shi kadai za ku bautawa, shi kadai za ku karbi dokar sa, banda shi ba za ku bauta kowa ba, ba za ku aiki da dokar kowa ba. Akan wannan annabawa suke rigima da mutanen su, amma ba wai akan azai ana waye halitta, waye kashe, waye raya, waye saukar da ruwan sama, waye fitar da tsirrai, wannan kowane kafare sun yarda, duk sun yarda da wannan. Kaga annan da kike shi da akan tauhidul uluhiyya, waɗannan ababai da aka faɗa a ware, sai aka dunkule su cikin faɗin Allah ta'ala, wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an i'budu Allah wa ijtanibu at-taghut. Wato ayoyin alqur'ani sashin suna fassara sashi, a can mun ji kowane annabi ya ce da mutanansa u'budu Allah ma lakum ku bauta Allah ba ku da abin bauta sai shi, kowa haka ya faɗa wa mutanansa. To kuma sai aka dunkule a nan gurin, wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan, kowace al'umma mun turo da manzanni, wannan manzan bai ce da mutanansa an i'budu Allah wajtanibu at-taghut, ku bautawa Allah ku nisanci taghut. In ma baka fahimci me ake nufi da malakum min ilahin ghayru ba, to abin da ake nufi da shine me, i'budu Allah wajtanibu at-taghut, ka bautawa Allah ka nisanci taghut. To kuma shi taghut shine duk abin da zai sa ka ketare dokar Allah, shugaba ne, malami ne, shehi ne, kowane irin abu zai sa ya zama sanadiyar ka kaucewa Allah, ka saba dokar Allah, to ya zama taghut, to ka nisanci shi. Allah kadai zaka bauta ba rokar taghut. Malam ya ce fa awwaluhum Nuhun alayhi salam, farkon manzannin shine annabi Nuhu. Wannan shine zance da alqur'ani ya tabbatar, hadisi sahihi ya tabbatar, kuma ijma'in malamai yake akai cewa farkon manzo a ban kasa shine wa annabi Nuhu. Amma kaga akwai waɗansu littattafai na tarihi da suke nuna farkon manzanni a ban kasa wato akwai Yunus kafin annabi Nuhu alaihi salam, wanda wannan ba magana ce da gaskiya ba, ana kawo kisan annabi Yunus kafin, ko annabi Idris kafin annabi Nuhu alaihi salam. Amma Allah ya ce inna auhayna ilayka kama auhayna ila nuhin wan nabiyina min ba'di, mahallu shahid ila nuhin wan nabiyina, ashe dukkan annabawa da aka turo sun zo ne bayan wa, bayan annabi Nuhu. Kaga wannan mahallu shahid kenan cikin aya, cikin suratul Nisa. Duk wanda zai ce maka an samu annabi Idris kafin annabi Nuhu ba gaskiya bane ba, lalle annabi Idris an same shi, Qur'ani ya faɗe shi, amma bayan annabi Nuhu ne, amma ba kafin sa ba. Da Allah ya ce da manzon Allah mun yi wahayi gare ka kamar yadda muka wahayi zuwa ga annabi Nuhu da annabawan da suka zo bayansa. Sannan a cikin hadisin shafa'a, hadisin da yake magana akan babban ceto da manzon Allah zai a shafa'atul uzma ranar tashin kiyama, mutane za su je wajen annabi Adam su ce kai ne farkon halitta a cikin mutane, Allah ya halicce ka da hannunsa, ya sa mala'iku sun yi maka sujuda, ka zo ka cece mu, a yi hisabi kowa san matsayinsa. Ita ne da aka ce in ci bishiya, a kar in ci bishiya na jenisi, ma'ana saboda da firgicin ranar tashin kiyama ya manta da cewa an ce an gafarta masa. Sai mutane su tafi wajen annabi Nuhu su ce anta awwalu rasulin ba'athahu Allahu ila ahli al-ard. Haka manzo Allah ya faɗa, kai ne farkon manzon da aka turo wa mutanen ƙasa, kai ne farkon manzo da aka turo a ban ƙasa. Kaga wannan hadisi na cikin Bukhari. To ya wani zo ce kuma akwai annabi Idris kafin nan. Fa awwaluhum Nuhun alayhi salam arsalahu Allahu ila qaumihi. Allah ya turo shi zuwa ga mutanansa lamma ghalaw, yayin da suka tsallake iyaka ta salihi da cikin san salihan bayi, wato suka ketare iyaka wajen san salihan bayi. Suwaye waɗannan salihan bayi? Waddan wa suwa'an wa yahusa wa yahuqa wa nasra, su ne Wadd, suna ne daga cikin sunaye. Suwa na biyun kenan, yahus na uku kenan, ya'uq shine na hudu, nasr na biyar. Ina fata an fahimta. Hadisi ya tabbata cikin Sahih Bukhari kamar da kuka sani daga Abdullah dan Abbas Allah ya kare yadda gare shi, wanda yace wannan sunaye ne na wadansu salihan bayi masu ibada da bautar Ubangiji. Akan cewa mutum salih nagari idan yana da kyakkyawar alaka da Ubangiji, yana da kyakkyawar alaka da mutane, haƙƙin Allah ya sauke shi, sannan haƙƙoƙin mutane kuma ya ba su, to wannan ya zama salihin bawa. Mace ce ko namiji, a da ne ko a yanzu ko a nan gaba, to ko mutane a mataki na salaha kaga ai matsayinsu daban-daban. Dan ibadar wani ta fita wani, tsare amana da dukiyar wani ta fita wani, himma da kwazon wani ya tuna wani, amma dukkaninsu sun yi tarayya inda sun siffanta da wannan siffar, kowa salihi ne, sai dai kuma wani salahar wani kuma ta fita wani. Salahar annabawa ba za ka haɗa da waɗanda suke ba su ba. A cikin annabawa salahar ulul azmi minar rusuli ba za ka haɗa da waɗansu wanda ba su ba. A cikin ulul azmi minar rusuli salahar manzon Allah ba za ka haɗa da sauran ba. Ma'ana ulul azmi cikin annabawa annabi sallallahu alaihi wasallam, annabi Nuhu, annabi Ibrahim, annabi Musa, annabi Isa. Da Allah ya ambace su su biyar a haɗe a cikin ayoyi guda biyu, ɗaya cikin suratul ahzab da cikin suratul shura. A cikin suratul ahzab Allah ya ce wa iza akhadna min an-nabiyyina mithaqahum wa minka wa jinna minka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa min Nuhin wa Ibrahim wa Musa wa Isa ibn Maryam wa akhadna minhum mithaqan ghaliza. A cikin suratul shura kuma yace shar'a lakum min ad-din ma wasa bihi Nuhan والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. وذلك نعم أشكين أن نبوها سنقل سورا صلاحة سنقل سورا لكما أسودك أن أدن قل دنسو أبير دنسو أن نبوها سنقل يجيسو فلا سودك تكاغا أشير متى كينا صلاحة نواني ياتي نواني تودن نبو دابير da wanda da ya goce da ya wuka da nasar dukansu salihan bayi ne. Yayin da suka mutu sai shaitan ya jefa wasu wasi a cikin zukatan mutanensu cewa ya kamata ku kafa mutumunsu a wuraren da suke zama, inda suke zama suna ba da darasi ko inda suke zama suna ibada. Hikimar ganin mutumutumin don saboda idan an gansu a rinka tunawa da su da kwazonsu sai a rinka yin kwazo da himma makamancin nasu. Abinda shaitan ya ce musu, inda wudda yake zama sai aka yi mutum ya kasa masa suna Wudd, shi fa wuddan an riga an binne shi a kabarinsa. Inda ya gusu ke zama shi ma sai aka yi mutumutuminsa. Inda ya uk, inda Nasiru ke zama duk sai aka yi musu wannan. Inda Suwa ke zama shi ma aka yi masa wannan. Suna cikin kabarinsu amma an yi mutumutuminsu a wuraren zamansu, majalisun su ko wurin ibadarsu. Dai idan an gansa a ringa tunawa da su. To waɗannan da suka yi mutum-mutumin sai suka mutu, waɗansu suka zo bayan su suka mutu, da na ƙarshe suka zo yayin da jahilci ya riga ya kankama tsakankanin jikoki ko tattabakunne, an manta da hakikanin tarihin hikimar yin wannan mutum-mutumin, sai shaitan ya zo kuma ya faɗa musu cewa ai waɗannan da kuke gani kakanninku da iyayenku sun rinka bauta musu. To sai suka shiga wasu kuma da bauta musu. wannan bautar da suka farewa waɗannan salihan bayi a kanta ne aka fara turo manzo a bankasa shi ne annabi Nuhu. Ya zo ya yi shekara 950 yana musu wa'azi ba su ji ba. Karshe Allah ya masa wahayi wa uhiya ila nuhin annahu lan yu'mina min qaumika illa man qad amana. Aka yi wahayi cewa ba sauran wanda zai sake imani daga wanda ka samu shi kenan. Shi kuma ya daga hannun addu'a ya ce rabbi la tazar ala al-ardi min al-kafirin diyara innaka in tazarhum yudhillu ibadak wa la yalidu illa fajran kafara. Ya addu'a ba karara ya addu'a ubangiji subhanahu wa ta'ala ya allaka da ruwa ta sama ta kasa fa fatahna abwaba as-sama'i bima'in munhamir wa fajjarna al-arda 'uyunan faltaqa al-ma'u 'ala amrin qad qudir. Shi annabi Nuhu da mutanansa kuma aka dauke su akan zagin ruwa wa hamalnahu 'ala zati al-wahin wa dusur tajri bi ayunina jazaa'an liman kana shukr liman kana kufur tajri bi ayunina jazaa'an liman kana kufur. Mahallu shahid anan gurin waɗannan salihan bayi ne mutane suka bautata musu anan waɗannan salihan bayi suna da laifi a wajen ubangiji ba su da laifi a wajen ubangiji ba su suka yi wasici da bautata musu ba su suka sa a bautata musu waɗansu suka bautata musu suka allantar da su suka ba su tasiri irin na Allah dan haka wanda suka haka su za a kama da azaba ranar tashin kiyama waɗancan mutane ko ba su da laifin komai. Ina fata an fahimta. To daga nan gurin kuma waɗannan dai su suka sannanta shirka a bankasa duk wanda ya zo bayan waɗannan ya yi shirka ne don ya ga waɗannan sun yi sai dai in su sun ɗauki wood da ya goat da ya oak da nasara da suwa to waɗansu kuma sun ɗauki waɗansu ababen daban wani ya wani fuskararsa wani ya sassaka gunki na dutse haka mutane kuma suka yi ta yi amma dai asalin wanda suka fara shirka su ne waɗannan. To kuma idan ka karanta tarihin annabawa wani annabi ne wanda aka kawo ya yi lokaci makamancin na annabi Nuhu yana wazi ba wanda aka kawo cewa ya yi shekara 950 yana wazi babu wanda aka kawo tare da cewa duk mutanen annabi Shu'aibu sun yi shirka dan su gudu kansu ke cewa as-salawatuka ta'muruka an natruka ma ya'budu aba'una aw an naf'ala fi amwalina ma nasha ma'ana suna shirka. Mutanen annabi Salihu sun yi shirka, mutanen annabi Hud sun yi shirka, amma waɗanda suka shirkarta suka rage shirkantawa gumaka ne irin nasu na zamaninsu. Ashe tasirin salihin bawa da za a rudu a yi masa bauta a cikin zukata yana da haɗari sama da tasirin gunki da aka sassaka da katako ko da itace. Ina ba da zuba ito na rikyau domin shi salihin bawa mutum ne da ya rayu a ban ƙasa ya samu tarihi ya samu karɓuwa tsakankanin jama'a to duk lokacin da aka sanar wannan sai a nemi a bashi wani tasiri makamancin wanda ba mai shi sai Allah to sai a bauta masa ko a roke shi ko za a faɗa a kira sunan shi. Amma galibi itace wanda duk ka ga ya bauta gunki da aka sassaka da itace ko dutse to yayi zamani da dutsen ne ko itacen in wani zo daga bayansa ko da zai bautar gunki shi ma dashi zai sassaka ba wancan na gado ba ko yi wancan girma ko yi wancan kankanta ko a canza sinadarin in wancan yayi na kata ko wannan yayi na dutse in wannan yayi na dutse wannan yayi na karfe ko kwano wani yayi wani abu daban ba dai ya dadewa a cikin zukata irin yadda tasirin salihin bawa ke dadewa wannan sirrin da kake ganin yan bid'ar da suka riki tasirin waliyyi a cikin zukatansu ba su sai suka yi tayi da su dan al'ada wanda kawai shi al'ada yake wajen na aba ana kazalika yafi a nuna zai jayayya da kai zai adawa da kai amma idan aka rade aka rade shi duk da nan zai saki sai dawo ya bi sunna tutar ake yi. Amma idan mutum yana yayi waccan bid'ar wadda ta yi daji a cikin zuciya sai ya daɗe bai sunna ba ko da ya fahimta ba ko da ya fahimta ko ne ce da ya sa wani kafir waina a cikin mota yana bi ya ce wallahi sai ya riƙa bin kamar shehin da ake magana a kansa zai shigo motar ya yi ta kwanarsa sai ya kashe ya zama ahlus sunna ba ya ce sai kuma ya tura cewa a shi kuna zama ahlus sunna sai kuna kai. A nan idan na tambaye ku cewa me yasa ma da yake waddan wasu wa'an wa yaghutha wa yaquqa wa nasra
abin yace qalaw fi salihin sun yi gulubi cikin salihai fi anan harful jarr ne as-salih da yazo majrurun bi fi ko wa law jarrhi bi aliya lannahu jam'ul muzakkar as-salih da kyau waddan dan me masa nasaba waswa'an wa yaghutha wa yauqa wa nasra aida idan badal ne sai ya masa me da sai masa kasra dan ya zanto badal ne na wancan to amma sai masa nasaba saboda me anan sai da kaddara masa fi'ili kenan da yake lamma galo fi salihin kamar ka ce su wani salihai kake nufi sai ce a'ani waddan waswa'an wa yaghutha wa yauqa wa nasra ina nufin waɗannan kaga kalmar a'ani ai fi'il ne da fa'il sai zanto waddan shine al-ma'ani din wanda yake nufi din kaga ya zama qawlan bihi mansub dan haka sai zama mansub kenan wa akhiru ar-rusuli muhammadun sallallahu alaihi wasallam karshen manzanni shine annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam daga shi babu wani annabi da Allah zai tura Allah ce ma kana muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin rasulullah wa khataman nabiyyin wato manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shi manzan Allah ne kuma cikamakin annabawa ne ba wani annabi da zo bayansa koda wani ya ce wannan na nuna kenan saukowar annabi Isa ba ta da asali don idan ya sauko to annabi ya zo bayan annabi Muhammad sai mu ce ba haka wani ba annabi Isa ya zo tun kafin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ina ba da mu inda Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya dauke shi kuma ya ba da labarin zai sauko da shi a ƙarshen zamani a yanzu haka yana nan da ransa kuma zai sauko a ƙarshen zamani dan ba mutuwa ne ba Allah bai ce mana ya mutu ashe zuwan da zai yi ba zai zo bane da sabon sako da sabuwar annabta da sabon manzanci domin Allah ya alkawali da dukkan wani annabi in har yi tsawon kwana ya kai lokacin manzan Allah to ya ajiye littafin su gefe guda ya Al-Qur'ani ina fata mu fahimta ashe zuwan annabi Isa a cikin zamani baya cin karo da walakin rasulullahi wa khataman nabiyyin dan ba bude kofar annabtar akai ba kofar an riga an rufe ta dan da a ce sabon wahayi zai zo da shi yazo da dokokin da suka saba na manzan Allah to da sai a ce an bude kofar annabtar ke anan wani sirkin musu zai yi cewa da kai to ai an ce idan yazo zai kashe alade me ya amfanin kashe alade zai sauke hukuncin jizya gashi ko jizya ta tabbata cikin alqur'ani cikin suratul tauba qatilul ladina la yu'minuna billahi wala bil yawmil akhir wala yuharrimuna ma harrama Allah wa rasuluhu wala yadinuna dinal haqqi min alladina utul kitaba hatta yu'tul jizya an yadin wa hum sadirun dole a bada jizya ya annabi sai ya sauke jizya sai Imam An-Nawawi da sauran malamai magabata sun ga sun bada ansa suka ce hukuncin jizya din ai manzon Allah ne aka saranta ta hannunsa kuma shi ne ya ce idan annabi Isa ya zo a lokacin annabi da aiki da shi ba annabi Isa din ne ya soke ba da hadisin wancan na manzan Allah ake aiki annabi Isa idan ya zo ko ya yi magana ko kare ya yi magana da zaran ya zo sai a ce to jama'a da jawa babu jizya waye ce babu wanda aka sokarwa da jizya din sai zanto hukuncin karɓar jizya an shar'anta ta ne tun daga lokacin da ranar da waccan aya ta soka zuwa ranar da annabi Isa zai zo shi ke nan an daina karɓar ta wa kuma yi wannan bayanin manzon Allah yanzu annabi Isa mai yi shi a ciki tabbatarwa ya da abin da manzon Allah ya faɗa tunda wannan hadisi yana hannun mai zuzzun gaba annabi Isa ba annabi Isa bane ba zai zo ya ce mana na soke sannan mu ce eh to mun yadda a tuni manzon Allah ce idan ya ce an soke sai ai dama manzon Allah ya mana bayani dama daga ka zo ta daina aiki haka shi ba annabi Isa soke ta ba amma wanda bai nasu ba a cikin ilimi shi kenan sai ya kama wannan buge-bugen ya buga can ya buga can ya buga can ya buga can ko kuma wanda wata shubha ta yi tasiri a kansa ko da kuma malami ne babba ko da yana da falala in wata shubha ta yi ta makale a cikin kwakwalwarsa sai mutum ya yi fandan-fandan cikin waɗannan amma idan ka bi hasken maganganun magabata sai ka tsira ka kai tudun mun tsira sai ce wa huwa kasa rasuwar haula'il salihin shi manzon Allah shine wanda ya zo ya karaira mutum-mutumin waɗannan salihai bayi guda biyar wato kenan an gaje su har ya zuwa lokacin Quraishawa da aka turo manzon Allah cikin su, kuma suka zo suka sa su a cikin ɗakin Ka'aba. Manzon Allah da ya shiga ɗakin Ka'aba a fatahu Makka ya samu gumaka 360 daga ciki akwai waɗannan, ya rinka rushe su yana cewa ja al-haqqu wa zahaqa al-batil innal batila kana zahuqa. Arsalahu Allahu ila unasin yata'abbadun wa yahujjun wa yatasaddaqun wa yadhkurun Allah katira walakinnahum yaj'aluna ba'd al-makhluqati wasa'ita bainahum wa bain Allah yaqulun nuridu minhum at-taqarruba ila Allah wa nuridu shafa'atahum 'indahu مثل الملائكة وعيسى ومريم وأناس غيرهم هكذا يقول من الصالحين وتشكين صالحين. ما ليتي أرسله الله إلى أناس ليتي أرسله الله ألا يتوروشي ينامهما ماذا ألا يكي مقالا ذا كاسا شريك الشم والزني وان دي كريك وان شم متمين أنه نصالح باين شم ألا يتوروشي zuwa ga waɗansu mutane ya ta'abbadu na wanda suke yin ibada, wa yahujju da suke yin aikin haji, wa yatasaddaqu da suke yin sadaka, wa yadhkuruna Allaha katiran kuma suna yin zikiri da yawa. Sai dai ne walakinnahum sai dai su yaj'aluna ba'd al-makhluqati wasa'ita bainahum wa bain Allah suna sanya waɗansu halittu su zama su ne wasita tsakaninsu da Allah, tsami tsakaninsu da Allah. Yaquluna abinda suke cewa shine nuridu minhum at-taqarruba ila Allah, mu'mini da ba sa kashewa ba sa raya ko arsawa, amma abinda muke so su kusata mu zuwa ga Allah. Wa nuridu shafa'atuhum indahu, so muke su cece mu a wajen Allah, abinda kawai suke cewa kenan. Mun yadda da Jibril da Mika'il da Israfil ba sa kashewa ba sa rayawa, mun yadda da Lat da Uzza ba sa kashewa ba sa rayawa, amma abinda muke so wato su kusata mu da Allah, su cece mu a wajen Allah, su nema mana fada a wajen Allah, dan sun fi mu shiga a wajen Allah. Shine hujjar mutanen Makka da aka turo manzon Allah cikin su, shine muna san ceton su. Mislul mala'ikati, kamar mala'iku, wa Isa ibn Maryam da annabi Isa, wa Maryam da kuma Maryam, wa unasin ghairihim, da ma waɗansu mutanen da ba annabi Isa ba Maryam ba, min as-salihin, da cikin salihan bayi. Zaka ga ana roƙonsu, ana bautata musu da nufin cewa su kusanta mutum zuwa ga Allah. Fa ba'atha Allahu Muhammadan sallallahu alaihi wa sallam yujaddidu lahum dina abihim Ibrahim alaihi salam wa yukhbiruhum anna hadha taqarruba wal i'tiqada mahdhu haqqillahi ta'ala la yasluhu minhu shay'un li ghayrillah la li malakin muqarrabin wa la li nabiyyin mursalin fadlan an ghayrihima. Malai ce fa ba'atha Allahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam, sai Allah ya turo da annabi Muhammad sai da aminci tabbata gare shi. Yajaddidu lahum dina abihi Ibrahim, dan yajaddada musu addinin baban su annabi Ibrahim. Susuwa ake cewa addaddada musu addinin baban su annabi Ibrahim, susuwa wato su mutanen Makka kenan. To ta yaya annabi Ibrahim ya zama baban su? Yadda aka annabi Ibrahim ya zama baban su, tarihi ne mai tsawo. Imam al-Bukhari ya rawaito da wasu malaman sunna, annabi Ibrahim yana Baitul Maqdis bayan ya yi hijira daga kasar Iraki, lokacin da aka jefa shi cikin wuta Allah ya tsamar da shi, sai hijira zuwa Baitul Maqdis. Wa najjaynahu wa lutan ila al-ardi allati barakna fiha lil alamin, sai muka cece shi zuwa ga wata kasa da muka yi mata albarka, kasa da aka yi wa albarka kuma ita ce Baitul Maqdis. Da yadda kaza an ce al-ardul mubaraka, galibi cikin al-Qur'ani ita ake nufi, subhanallazi asba bi abdihi laylan min al-masjid al-haram ila al-masjid al-aqsa alladhi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. To lokacin da yake can Allah ya bashi da Isma'il, bayan yaron ya dan tasa ya fara shan nono, zama girma bayan yana shan nono, sai Ubangiji ya umarce shi cewa ya dauke shi da mahaifiyarsa ya zo da shi inda ɗakin Ka'aba yake a yau, wato sashin wajen da ɗakin Ka'aba yake, ba daidai sai ɗakin ba. Annabi Ibrahim ya dauko matarsa da da jariri ya zo aje su a wajen. Da dan abincin da ba zai daɗe suna amfani da shi ba, da ruwan da ba zai daɗe suna amfani da shi ba. Ya juya zai tafi. Ta ce ya za ta ka tafi ka bar mu a wurin da babu dan adam, babu abinci, babu ruwan sha, babu komai. Ya yi shiru. Ta ce Allahu amaraka bi haza? Allah ne ya ce kai haka? Ya ce na'am. Ta ce izhab. Falan yudayyi'ana Allahu abadan. Ka tafi tunda Allah ne ya ce kai haka ba zai tuzalta ba. Annabi Ibrahim ya tafi. Ya bar su a wajen. Ba a ɗauki lokaci ba kayan abincin ta ya ƙare. Ruwan sha ya ƙare. Yaro ya rinka tsada kuka. Take ta neman ina ruwa yake. Sai ta hau kan dutsen Safa ta leƙa ta hango rijiya ko wani kogi a kusa bata gari ba. Ta gangaro ta kaje kan Marwa. Ta yi ta kai kawo. Yaron kuma yana ajiye. Daidai lokacin da ta gaji ta ɗebe tsabbani sai ta rinka jin wani ƙara kamar huduwar ruwa. Sai ta zo wajen sai ta ga ruwa yana bubbugowa kusa da inda jariri yake. Waɗansu malamai suka ce lokacin da yake harba kafarsa inda diga-diginsa ke bugawa a nan ruwan ya rinka bullowa. Waɗansu suka ce da inda jariri yake. Sai ruwa ya hudo shi ne asalin ruwan Zamzam. Ta ɗiba ta sha ta kuma baiwa ɗanta. Sai ya zama shi ne ke maganin musu yunwa kuma shi ke masu maganin kitirwa. Dama manzon Allah ce shi ruwan Zamzam magani ne, abinci ne. Manzon Allah ya faɗo na cikin hadisi. Ta'amu tu'min wa shifa'u saqam, haka manzon Allah ya faɗa cikin hadisi. Akwai wani malami ya ce na ga mu'jizar wannan hadisi na manzon Allah. Na yi wata rashin lafiya da na nemi magani na rasa, ya ce na je na zare a Makka. Kwana 40 ne ban da ruwan Zamzam, ba abinda nake ci ko sha sai ruwan Zamzam. Kuma ya rayu aka, kuma Allah ya warkar da shi ga wannan cutar. To wannan ya danganci kinin da daga hadisin manzon Allah. Kinin da daga kai kwana 50 baka warke ba. Saboda ba baka da kini mai karfi. In yi kini ya karfafa shi ne. Kamar da Ibnu Qayyim yayi bayani a farkon littafin Ad-Da'u wad-Dawa ko Al-Jawabul Kafi liman sa'ala an ad-dawa'i ash-shafi, wato yake cewa ya faɗi suratul Fatiha da tasirinta da kaza kaza dinta, sai ce to amma fa kar ka manta tasirin nan na Fatiha ba nata da ita kadai ba, ya danganci aqidar wanda ya karanta ta. Yana cikakken imani da yaqini da tawakkali da fawwal al'amari zuwa ga Ubangiji, to tasirin ta yafi bayyana. Yace kamar takobi ne zalalle mai kaifi dai Hindu amma a hannun ragon maza, yana da tasiri a wajen cin nasara a yaki. Kamar haka suratul Fatiha take. Wani ya karanta su da ya ce masa amfani, wani ya karanta su dubu ba ta yi amfani ba. Kuma Fatiha da hiyar Fatiha. Lakin man al-qari, anan magana take. Waye ya karanta anan magana take. Ya aqidar sa, ya imanin sa, ya tawakkalin sa da dogaransa ga Ubangiji. A takaice dai wannan ruwa ya kullo shine abincinta ko kuma shine abin shanta da abincinta. To da ruwa ya kullo, ka san ba abin da yake da saurin hango ruwa a cikin halittu irin mai tsuntsu. To akwai Banu Jurhum. Banu Jurhum wata kabila ce ta mutanen Yaman wanda suna hada-hadar kasuwanci daga Yaman su tafi Sham. Kaga tafiya ce ta wajen wata biyu ko wata uku zasu yi. To kuma suna bin in kusa da inda Makka take, kuma a iyakacin saninsu a kewayen wannan wajen gaba ɗaya babu rijiya, tunda matafiya ne hanyar su ce. To sun je wata wajen sai sai ga tsuntsaye suna kai kawo, sai madugun tafiya ce kai bayan da za a yi ga tsuntsu yana kai kawo a waje sai inda ruwa. Ku bincika. Suna bincikowa sai suka samu Ummu Ismail wa ma'aha Ismail bijanbi bi'ri Zamzam. Annabi Ismail da mahaifiyarsa a kusa da rijiyar Zamzam. Suka nemi izini suka ɗebi ruwa suka sha. Suka yada zango a wajen, tunda an samu ruwa a wajen lokacin yada zango ake. Na kula da wanda duk ya ji ta yi kura kun yi wanka da shi, kun gama amfani da shi, kun huta, kun gyagije, za a sake ɗiba kuma a sake cika salka raƙuma kuma su sha ruwa. Tunda shi raƙumi wani da ya sha ruwa sai kwana 20 bai sake shan ruwa ba. A ɗeba a cikin salka a cika, to kuma sai zango daga baki da nan da kwana uku ko kwana huɗu masu ruwa. Kafin a je inda wani ruwan yake. To sai mun to sun mai da wajen wajen yada zango. Duk lokacin da za su wuce Sham su biyo ta wajen. In sun dawo daga Sham za su koma Yaman su biyo ta wajen. To sai aka yi ta abin da daɗi kawai sai waɗansu ma suka tare a wajen. Da inda ruwa ke an samu rayuwa kenan. shugabannu zurum suka zauna a wajen annabi Isma'il ya tashi a cikin su ya koyi yaran su har sai da ya girma kafin annabi Ibrahim ya zo har sai da ya aure tun nuna dalili a kawo wajen har sai da ya aure kafin annabi Ibrahim ya aure mace ta farko wanda annabi Ibrahim ya zo ya samu mai annabi Isma'il baya nan ina mai gidan baya nan mai bar ku bai bar mana komai ba ba ku da wani abinci mu ba mu da komai ya fahimci wannan matar ya sababi ce sai ce to idan ya zo ya ce masa wani dattijo ne ya zo mai kama kaza amma na ce da shi ya canja kofar ɗakinsa shi kenan da aka zo aka wa annabi Isma'il bayani sai fahimci annabi Ibrahim ne ya zo kuma cewa in canja kofar ɗaki na mana in sake ki sai ya sake ta ya sake auren wata matar ita kuma ta gari dattijo na zuwa ta tarbe shi ya annabi Ibrahim daga ina kake ga abinci ce ai ba sai race ba ga ruwa ga menene yaya kina ci wallahi alhamdulillah muna cikin albarka akwai alkhairi a gida shi to idan mai gidan ya zo ki ce lalle ya tabbatar da kofar ɗakin sa yadda take mahallu shahid anan gurin sai ya zanto annabi Isma'il ya tashi anan to ƴaƴansa ne suka hayayyafa suka hayayyafa suka hayayyafa har aka haifi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa manzon Allah zurriyar gidan annabi Isma'il ne annabi Isma'il kuma dan annabi Ibrahim to kaga mutanen maka kenan kai da za su yi dangantuwa zuwa ga annabi Ibrahim ta hanyar wa ta hanyar annabi Isma'il ba ta hanyar Ishaq ba su kuma Yahudawa suna dangantuwa zuwa gare shi ne ta hanyar Ishaq ina ba da fahimta to anan gurin shi ne yasa ake cewa mutanen makka manzan Allah zai dan yi jaddada musu addinin babansu ko addinin kakansu annabi Ibrahim saboda wannan silsila ta tarihi wa yukhbiruhum anna hadha takarruba ya zo dan ya labarta musu cewa wannan neman kusanci da suke yi wal i'tiqad da wannan kuduri da suke yi na tasirin wadansu ba Allah ba mahdhu haqqin Allah ta'ala tsantsar haƙin Allah ne fa shi kadai la yasluhu minhu shay'un li ghayrillah baya inganta a jingina wani wanda ba Allah ba la li malakin muqarrabin baya tabbata koda ga mala'ika abun kusantawa zuwa ga Allah wala li nabiyyin mursal ko ga annabi wanda yake aikakke fadlan an gairi ma ballantana wanda bai kai mala'ika ko annabi ba shine fadlan an gairi ma ballantana wani su wato wani mala'ika ko wani annabi ma'ana idan ya zanto annabi ba a roƙonsa mala'ika jibril ba a roƙonsa mika'il ba a roƙonsa to ina ga wani wanda bai kai annabi bai kai mala'ika jibril ba din ba da aure kar a roke shi wa illa malaci dan in ba haka ba fa hauna al musrikun yashhaduna anna allah huwa al khaliq wadannan musrikai da aka turo manzon Allah cikin su sun yadda Allah shine mai halitta wahdahu shi kadai la sharika lahu ba da abokin tarayya wa annahu la yarzuqu illa hu sun yadda ba mai arzikawa sai shi wa la yuhyi wa la yumitu illa hu wa la yumitu illa hu ba wanda yake kashewa ya raya sai shi wa la yudabbiru al amra illa hu ba mai gudanar da al'amari kawo dare da rana zafi da sanyi wadata da rashi illa hu sai shi wa anna jami'as samawati wa man fihinna kuma lai dukkanin sammai da wanda ke cikin su wal aradina saba da kasai guda bakwai wa man fihinna da wanda ke cikin su na halittu kulluhum abiduhu wa tahta tasarrufihi wa qahrihi sun yi daga bayan su bayi ne na Allah kuma suna karkashin gudanarwar Allah ba wanin su ba duk sun yi da wannan فإذا أردت الدليل على هؤلاء الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يشهدون بهذا إذن كان سن إنباك دليلي أكن تي وهو مشركان نند من ذن الله يكيسو فدس سن يدد ونن أبن نفت أبك بايا إن كان سن دليلي أكن هكا فقرأ قوله تعالى كان تفدن الله تعالى قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الامر فسيقولون الله فقل افلا تتقون ايه 31 cikin suratul yunus Allah ce kace da su man yarzuqukum minas samai wal ardh wa yake arzuta ku daga sama da kuma kasa lafazin sama yana nufin me girgije domin as-samaa a cikin larabci yana daukar ma'anan girgije yana daukar ma'anan da yake rufin kwanan gidan kamar ka ce masa as-samaa an gane ku man kana yadhunnu an lan yansurahu Allahu fid dunya wal akhirah falyamdud bi sababin ila as-samaa thumma liyaqta' falyanzur hal yuzhibanna kayduhu ma yaghis as-samaa nan gurin wato sakafin bait rufin kwano ne gida ko rufin gida na azara ko na kwano ko na kasa ko na menene sannan asama yana nufin waccan sama din, to amma waki arzi ta ku daga sama ta hanyar ruwa ko wanansa, wal ardu waki arzi ta ku daga kasa ta hanyar shuke-shuke da ma'adanai da kayan abinci da na lambu da na kayan marmari. Amman yamliku sam'a wal absar, ko wake mallakar ji da gani, ka san kunne daban ji daban, sannan gani daban kuma ido daban. Ga wani da ido har yana juyawa amma baya gani, ga wani da kunne har yafi naka girma amma baya ji. Na'urar ji da ke cikin kunne wake mallakar ta, na'urar gani da ke cikin kwaya ido wake mallakar ta. Wa man yukhrijul hayya min al-mayyit, wake fitar da rayayye daga cikin matacce, wa yukhrijul mayyita min al-hayy, ya fitar da matacce daga cikin rayayye. Wa man yudabbiru al-amr, wake gudanar da al'amari, idan an ce tadbiru al-amr, gudanar da al'amari, wato ya kunshi kawo canje yanayi, sanyi da zafi, damana da kaka, dare da rana, hantsi da rana, tsaka da garjin azhar da marece da kuma dare ko al-nuru, duk wake canje wannan Allah mu shi da tadbiru al-amr, da canje yanayi, ka daga mai karfi ka zama rago, daga rago ka zama mai karfi, da kana mai rauni sai ka zama mai karfi, daga ba sai ka mai da kai mai rauni. Ai dan adam kuwatun baina zafin, karfi ne guda daya tsakanin rauni biyu, rauni na farko shine raunin mai yarinta, daga nan sai karfi a tsakiyarsa, daga nan sai rauni na biyu shine raunin mai tsufa. Allahu allazi khalaqakum min da'afin thumma ja'ala min ba'di da'afin quwwa thumma ja'ala min ba'di quwwatin da'afan wa shayba yakhluqu ma yasha wa huwa al-alimul qadir. Dan adam gaba daya musamman kwanikinsa mutaka kuwatun baina dha'afaini, karfi ne a tsakanin rauni biyu. To karfi tsakanin rauni biyu, wanne ne yawa kenan tsakanin raunin da karfin? Raunin ya fi yawa, dan da abu in ya kai biyu wancan daya, ai sarkin yawa ya fi sarkin karfi. Wai wani yake cewa la tukhasin bi wahidin ahla baitin fa dha'ifan yaghliban qawiyya, dukkan kambarka da karfinka kar kai daya ka je ka samu ragwaje guda biyu, domin ragwajen nan guda biyu din sun jure za su cin maka, din kaga sun kasa cin maka tsoro su kai, amma in dai suka tsaya suka yi ta maza, to sarkin yawa ya fi sarkin karfi. Tadbirul amr din kenan, fa sayquluna Allah, inda zaka tambaye su Abu Jahl, su Abu Lahab, wannan abin da muka ambata a baya, fa sayquluna Allah, za su ce Allah ne yake yin wannan. Fakultu sai ka ce da su, afala tattakun, su yin ba za ku tsorace shi ba, ku daina shirka. Wa qawluhu, kuma ka karanta faɗin Allah, qul liman al-ardu wa man fiha in kuntum ta'lamun, ka ce da su waye yake mallakar ƙasa da abin da ke cikinta, in kuntum ta'lamun, in har da gaske ne ku, ma'ana kuna ganin abin da kuke kuna da sani. Sai yaquluna, da sun za su ce lillahi, mallakar Allah ne. Qul, sai ka ce da su, afala tazakkarun, shin ba za ku ɗauki wa'azi da ake muku ba? Qul, ka sake tambaye su, man rabbus samawati as-sab'i wa rabbul arshil azim, wane ne ubangijin sammai guda bakwai, wane ne ubangijin al'arshi mai girma? Sai yaquluna lillah, za su ce kai mallakar Allah ne wannan, ba namu bane. Qul, sai ka ce afala tattaqun, ba za ku tsorace Allah ba, ku daina shirka? Qul, ka sake tambaye su, man bi yadihi malakutu kulli shay, wane ne wanda a hannunsa mulkin komai yake? Wa huwa yujiru, shi ke ba da mafaka, wala yujaru alaihi, ba isa a bayar da mafaka ba ga wanda ya nufata da azaba. In kuntum ta'lamuna, in har kuna da sani, ku bani labari. Sai yaqulu lillah, za su ce Allah ne ya faɗi wannan, wanda Allah ba mai wannan. Qul, ka ce fa anna tusharun, to ta yaya ake sihirtar da ku, kamar an muku sihiri, sai ku kuna shirka bayan kun san Allah shi kadai ke yin wannan, amma sai ku sa masa kishiya wajen ibada? Wa ghayru zalika min al-ayat, tare da waɗansun waɗannan daga cikin ayoyi. Abinda malai yake nufi, tun da dai mutane sun yi da Allah ke kashewa, shi ke rayawa, shi ke arzitawa, shi ke mulkin komai, shi ke arzitawa daga sama daga ƙasa, fitar da tsare komai, amma tare da haka an sa musu suna mushrikai, kuma an sa manzon Allah ya yake su, ya halatta jininsu, ya halatta dukiyarsu, aka halatta matansu, aka ribace su a matsayin ganima, to me suka yi? Fa idza tahaqqaqta annahum muqirruna bihadha, idan ka samu tabbacin cewa lalle fa su dinnan sun yarda da dukkan abin da muka zana a baya cewa Allah ke kashewa ya raya arzita, wa lam yudkhilhum fi at-tauhid alladhi da'ahum ilayhi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, amma hakan bai shigar da su ba cikin tauhidin da manzon Allah ya kira zuwa gare shi. Wa arabta anna at-tauhid alladhi jahaduhu, kuma ka gane cewa tauhidin da suka yi musun safa kuma tauhidul ibada, shine tauhidul ibada alladhi yusammihi al-mushrikuuna fi zamanina, wanda mushrikai a zamaninmu, wato shi Sheikh Muhammad bin Abdulwahab a zamaninsa, suke kiransa da suna al-i'tiqad, haka suke kiransa. Kama kanu yad'una Allah subhanahu wa ta'ala laylan wa nahara, kamar yadda ya kasance suna kiran Allah dare da rana. Summa minhum man yad'ul mala'ika, tare da haka cikin su kuma akwai wanda zai kirayi mala'iku bayan ya kira Allah. Li ajali salahihim wa qurbihim min Allah, dan yana ganin mala'iku salihan bayi ne kuma suna da kusanci da Allah. Li yashfa'u lahum, suna kiran mala'iku wai dan mala'iku su cece su. Aw yad'u rajulan salihan, ko ya kira wani salihin bawa, mislul lat kamar Allah. Aw nabiyyan, ko ya kira wani annabi mislu Isa kamar Isa alayhi salam. Wa arafta anna rasulallahi sallallahu alaihi wasallam, kuma ka gane cewa lalle manzon Allah katalahum ala hadha shirk, ya yake su bisa ga wannan shirka, shi ne kiran mala'iku da kiran wadannan salihan bayi da kiran annabawa. Wada'ahum ila ikhlasil ibadati lillahi wahda, ya kira su yace ku zo ku bautawa Allah shi kadai. Kama qala Allah ta'ala, kamar yadda Allah ce, fala tad'u ma Allah ahada, kar ku kira wani tare da Allah. Wa kama qala ta'ala, kamar yadda Allah ce, lahu da'watul haqqi, kiran gaskiya gare shi ke tabbata. والذين يدعون من دونه, wanda kafire ke kira ba Allah din ba, la yastajibuna lahum bi shay, ba sai an sa musu da komai ba. Duk wadanda za a kira su ba Allah ba, ba sa an sawa mai kiran su. Wa tahaqqaqta anna rasulallahi sallallahu alaihi wasallam, kuma ka gane cewa manzon Allah din da mutunta tabbata gare shi. Qatalahum, ya yake su, li yakuna du'a'u kulluhu lillah, domin duk addu'a da za a yi kasance Allah kada ya karoka. Wa zabu kulluhu lillah, dukkan yanka da za a yi zanto dan Allah aka yi. Wan nazr kulluhu lillah, dukkan bakance a yi shi dan Allah kadai. Wal istighasatu kulluha billah, dukkan neman agaji a nemi agaji wajen Allah kadai. Wa jami'u anwa'ul ibadati kulluha lillah, dukkan nau'ikan ibada gaba ɗayan su za a tabbatar da su ga Allah. Wa arafta anna iqrarahum bi tauhidir rububiyyah, kuma ka gane cewa yadda suka kai ikrari da yadda da tauhidir rububiyyah, lam yudkhilhum fil islam, bai shigar da su cikin musulunci ba. Wa anna qasdahumul mala'ika, lalle yadda suka rika nufatar mala'iku da ibada. Awul anbiya, ko waɗansu annabawa. Awul awliya, ko waɗansu waliyai. Yuriduna shafa'atuhum, suna neman cetonsu. Wa taqarruba ila Allah bizalik, suna neman kusanci zuwa ga Allah ta hanyar hakan. Huwa allazi ahla dima'ahum, wannan fa shi ne abin da ya halatta jininsu. Wa amwalahum, da dukiyoyinsu. Arafta hina izin, in har ka gane dukkan abin da aka ambata a baya, to a sa'ilin nan ne ka gane at-tauhid allazi da'at ilayhi ar-rusulu wa aba anil iqrar bihi al-mushriku, yanzu ne sannan ne ka gane tauhidin da annabawa suka kira zuwa gare shi, mushrikai kuma suka hukujin naki akan sa. Amma in ba ka gane wannan ba, kenan ba ka gane. To ina fatan duk kun gane ko din dai ka. Abin nufi, in har mutum ya gane cewa gogoyar annabi da kafiran Makka ba wai akan wa yake kashewa wake rayuwa bane, a wa ake bauta, ba wai akan wa inda yake arsta wa yake talautar bane ba, a wa za a roka, wa za a nemi agaji da sunansa, akan nan ne rigima take. Ba wai akan Lata da Uzza suna iya kashewa ko rayuwa bane ba, a ba sa iya kashewa ko rayuwa, amma dai a rike su su zama to makusanta zuwa ga Allah, akan haka ne rigimar. Dan Allah ku kalli wannan abu, ku kalli halin da mutanen suke ciki. Dukkan waɗannan mutum daga cikin kafiran Makka da suka yi shuhura, Abu Jahal, Abu Lahab, kullum ina ambatan sunansu, dan da an ce Abu Jahal ko na goyayya san Abu Jahal saboda shuhuransa da kafircinsa. Abu Lahab haka. To dukkan waɗannan da ire-irensu, dukkansu da ire-irensu ba, ba ɗaya daga cikinsu da yake da aqidar Lata da Uzza yana kashewa ko yana rayuwa, ko yana arzitawa, ko yana talautarwa. A magana ce ta cewa Lata da Uzza muna kiran su don su cece mu a gaban Allah, muna roƙon sunansu, mun san ba su da tasiri, amma don kusancinsu da Allah. Sai ya zanto a nan gurin, wato sun yi itiƙadin tasirinsu wajen gabatar da su a wajen mai tasiri ɗin. Ba su da tasiri wajen kashewa, rayawa, arzitawa da talautarwa, amma dai tunda suna da shiga a fadar Allah, bari mu kira su don su shigar da mu wajen Allah. Shi ne kuma maganar. Akan haka aka samu su suna mushrikai, akan haka manzo Allah ya yake su a Badar da Uhud da sauran wuraren da ya yake su, ya halatta jininsu, ya halatta dukiyarsu. to ka dawo yau mutanen da zasu ambaci sunan wani wali ba wai suna itikadin baya kashewa ba, su suna ganin zai iya kashewa zai iya rayuwa, suna ganin zai iya talautarwa zai iya, ba ma yau da yanda suka mutu ba ake ganin tasirin su ba, cikin shehunan da suke da rai wani na ganin idan wani shehin ya yi fushi da kai karasa, ma'ana shirka irin wanda su Abu Jahil ma basu yi irin ta ba, su Abu Lahab ma basu yi irin wannan shirka ba, kaga akwai hadari, akwai hadarin gaske cikin abubuwan da mutane ke ciki. Akwai kalmomi da malam ya faɗa wanda suke da matukar muhimmanci, wato sake kallon su ko dan fayyace su tunda ana tafiya ne da ɗaliban ilimi a madadin kawai a shafa kansu a wuce, wato da yake maganar suna kiran mala'iku dan dai ingancin su dan salahasu da kusancin su zuwa ga Allah, auye da urajulan salihan misalan Lat. Lat asalin Lat din nan wani salihin bawa ne a lokacin jahiliya kafin turo manzon Allah, aikin sa kullum ya samu garin fulawa ya hada da ruwa ko da mai, ya nau'ikan abinci da kayan sha, ya tanada da yawa ya ajiye a ɗakin kaba, duk wanda ya zo ziyara ba sai ya sai abinci ba ko abin sha, mutum ne mai kyauta, mutum ne mai ihsani, yana hidimta wa ɗakin Allah. Da ya mutu sai Larabawa a lokacin jahiliya suka ce to ai ya kamata a yi mutumin sa dan a yi kwaikwayo da nasuwa na da ya gusu da ya yogu da nasara da wadansu, sai aka yi mutumin sa shi ma sai ake roƙonsa tunda salihin bawa ne yana da karama ya yi wani abin kenan. To shi ne Lat, daga Latta ya luttu ne kana ya luttu sawiƙa bilma. To malam yake cewa dukkan yanka na Allah ne, don yanka ibada ne, dai malamai don jin daɗin isar da ilimi sukan kasa yanka gida uku. Akwai yanka wanda za ka yi da nufin neman kusancin wani, to duk lokacin da ka kwantar da dabba ka yanka ta don neman kusanci zuwa ga wani, to wannan ya zama shirka, ka bauta wa wannan wani. Allah ne kadai ake yin yanka don neman kusanci zuwa gare shi, shi kuma yanka da ake don neman kusanci zuwa ga Allah, kaga nau'ika ne kamar haka. Nau'i na farko layya, ana yanka dabbar ne don a nemi kusanci zuwa ga. Nau'i na biyu hadaya a aikin haji, ita ma ana neman kusanci zuwa ga Allah da ita. Nau'i na uku ragon suna, dukkan waɗannan ana yanka su dan neman kusanci zuwa ga Allah. Wanne ne yafi wani cikin wannan guda uku falla? To wannan abin tattaunawa ne tsakanin malamai, waɗansu suna ganin layi littafi sauran falala, waɗansu kuma suna kawo wata maganar da ba wannan ba, amma waɗannan dukkansu na layanka ne wanda ake at-taqarrubu bihi lillahi subhanahu wa ta'ala. To ba shi halatta ka yanka layya dan neman kusanci zuwa ga wani annabi ko wani mala'ika ko wani shehi ko wani wali, ba shi halatta ka yanka kowane nau'i na dabba a zuciyarka kana jin idan nayi haka wani ya yarda da ni neman kusancin wani, wannan haramun ne kuma shirka ne. Dan manzo Allah ce man zabaha li ghayrillahi faqad ashraka, duk wanda ya yanka don wani ba Allah ba to yayi shirka. Sannan kuma tsinanne ne shi kamar yadda zo cikin hadisin Muslim daga Ali ibn Abi Talib, la'ana Allah man zabaha li ghayrillahi. Nau'in yanka na biyu shine nau'in yanka na ibada da ake yi domin Allah, wato kamar ka yanka dabba don ka girmama bako, ya halatta. Ka yanka dabba don yin walima, don kayi aure, ya halatta. Tunda manzo Allah ya ce man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dayfahu, annabi Ibrahim da ya baki mai faraza ila ahlihi faja'a bi'ijlin, dan maraki yazo da shi mai kiba, samin dan maraki mai kiba ya kimtsa shi ya kawo musu, fa qarrabahu ilayhim fa qala la ta'kulu din gina baki. To wannan ya halatta yanka dan gina bako, ba za ka yi wani bako ko wadansu baki, kawai ka yanka dabba saboda su, wannan sunna ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Wannan yanka na da hali kenan, baka da hali sai ka yi abin da ya sauka. Har Larabawa suna alfahari da wannan tun lokacin jahiliyyarsu. daya daga cikin su ke cewa salija'i al-gharthana ya umma munziri idza ma atani baina nari wa mijzari halabsutu wajhi innahu awwalul qira wa absutu al-ma'rufi lahu duna munkari. Ma'ana ke dar gidan munzir ki tambayi dukkan wani mayunwaci da ya taɓa bi ta nan garin, dukkan wani wanda yunwa da kishirwa sun koro shi yake to ta garin nan, yayin da ya zo ya same ni a tsakankanin garke da murhu, ga garke nan ga murhu, ya ce halabu su tuwaji shi mai nake fara yi masa ne, in fara gabatar masa da raƙumin da na yanka ne ko in saki fuska in yi dariya sai in rasa wanne zan fara yi masa. Halabu su tuwaji shi inna hu awwalul qira, shin faɗa masa fuska nake yi da ita ce shin faɗa farko da ake wa bako ko gara farko da ake gabatarwa da bako. Wa absutu ma'rufi lahu duna munkari, haka nake ko ba haka nake ba, ma'ana suna ɗaukan wannan a matsayin wani abu wanda yake da matuƙar muhimmanci, musulunci kuma ya dace da wannan. To daga nan sai yanka na halal tsantsa, ka yanka dabba a gidanka dan amori, kana da hali ka je ka sayo rago ka yanka dan amori dan a ci kawai amori a gidanka, ya halatta ni'ima ce Allah ne mutaka da ita. أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون. وانا نعمة شكا الله سيكا ينكا شكا ينكا 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 وانا نشين ينكا دقنان سي النظر والنظر كله لله كبات ينبال كتين الله سبحانه وتعالى ba kan ce wato wani lokaci idan an ce annazuru ana nufin dukkan ibada, wani lokaci kuma idan an ce annazuru ana nufin kebantacciyar ibada, shine wata ibada ta nafila amma mutum ya wajabtawa kansa ita ta yi alƙawari tsakanin shi da Allah, ibada ce ta nafila. Yanzu misali ganin damarka ne ka tashi ka yi sallar nafila yanzu ko kar ka yi, ganin damarka ne ka sayo rago yanzu ka yanka ka bayar da sadaka ga mutane ko kar ka yi, in ka yi kana da lada, in baka yi ba baka da zunubi. To sai ka yi alkawali ka ce na yi alkawali tsakanina da Ubangiji gobe Litinin zan yanka rago in sadaukar da naman sadaka fi sabilillah. Ya zama mai kenan wajibi, bakance ya zama kuma wajibi dole sai ka cika shi. In ma baka cika gobe annabinka ba shi duk lokacin da ka samu hali sai ka yanka. Inda mutum zai mutu yana ɗaya daga cikin abin da za a tambaya idan ya yi irin wannan bakancan, sai an cire kuɗin da za a sai wannan ragon a yanka kafin a raba dukiyarsa ga magada, yadda za a biya bashinsa in mutanen abin shi bashi, haka za a yi wannan. To shi wannan bakancan iri biyu ne, akwai wanda yake zai zama annazrul mu'allaq, akwai annazrul mutlaq. Al-mu'allaq wanda zaka rataye da shi da wani abu, na alkawali idan mara lafiya na da baya da lafiya asibiti ya tashi lafiya zan yanka rago, to kaga ne idan ya fito daga asibiti lafiya zaka yanka rago, in kuma ya mutu fa babu rago a kai. Ya ce ya alkawali idan matarsa ta sauka lafiya zai yanka rago, ma'ana idan kuma ta mutu kaga babu rago a kai, amma in ta sauka lafiya sai ya yanka. To irin wannan bakancan wanda mutum zai rataye da shi da wani abu makaruhi ne, idan mutum ya yi dole ya cika shi, amma yinsa din makaruhi ne, saboda mai asalin ibada kana yi ne tsakaninka da Ubangiji don ka samu lada a lahira, amma ba ka shardantawa Allah wani abu na duniya ba, ta nan karhanci yake. Shi ne manzo Allah ke cewa shi bakance baya zuwa mutane da alkhairi, ma'ana irin wannan bakancen kar ka ɗauka don ka yi, to kuma Allah yana son ka yanka ragon bare ya warkar da mara lafiyanka, lallai Allah da ragonka gobe zai sa mata ka ta sauka lafiya, ba lalle ba ne ba. To amma annazrul mutlaq ba kan ce wanda baka rataye da shi da komai ba, idan Allah ya kaini juma'a zan yanka rago in sadaukar da namun fi sabilillah, kaga nan baka ce in mara lafiya na ya tashi, in kudin da nake bin bashi sun samu, in kungila ta tafi daidai, in kudin da suka baka liya a Abuja sun fito, kaga duk baka rataye da wannan da komai ba, haka kawai zan yanka rago ranar Juma'a, zan yanka nan da sati, zan yanka nan da Ramadan, karshen goman karshen na Ramadan kullun zan yanka rago ɗaya in kyautar ko in kawo masu itikafi, ko kullun zan dafa abinci shinkafa kwano ɗaya in kawo masu itikafi. Kaga wannan ba kace kai ba tare da ka rataya shi da in abu kaza ya faru ba. To wannan mustahabbi ne, yana da kyau mutum ya riƙa yin shi. Wama anfaqtum min nafaqatin aw nadartum min nadrin fa inna Allaha ya'lam. Al-istighasa, neman agaji. Al-istighasa akwai neman agaji kan wanda baya da iko akan komai sai Allah, wannan ba duk wanda ya neman a wajen wani haramun ne sai dai a neman a wajen Allah. Ka nemi agajin Allah, nasara akan abokanan adawa, wanda shi ba mu iya taimakon ka. Istastaghisuna rabbakum fastajaba lakum anni mumiddukum. Amma ka iya neman dan adam wani abin da zai iya yi, duk abin da ka nema a wajen dan adam wanda zai iya yi, wannan bai zama haramu. Nan ga annabi Musa wani mutum ya nema agajin sa, fastaghasa alladhi min shi'atihi ala alladhi min aduwwihi. Da istighasa ne. Ala kulli hali, ina ga sai mu takaita a haka saboda yadda lokaci ya ja. Insha Allah lokaci na gaba sai mu dora a inda muka tsaya. Abinda muka faɗa zama daidai, Allah shi ba mu lada, wanda muka yi kuskure kuma Allah shi ya bi mana. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Biyar, menene hukuncin mutum da ya sa a soke masa Alkur'ani sannan kuma ya yanka? Wannan ba shi da asali cikin addini, mun sha faɗa cikin karatu. Na farko, sauke Alkur'anin ma kanshi ba shi da asali, ballantana kuma yin yankan domin saukewar. Kaga ko da ka ce wani ya zo ya sauke ma Alkur'ani don wata bukata, in ma da a ce yana da matsayi, to kuma da maganar yanka ɗin ita kuma sai an nemo mata matsayinta na daban. To ballantana shi wancan ɗin ba shi da asali, ballantana kuma wannan mai bi masa. Kamar masu yanka don neman buɗin a kasuwa ko kuma wani abu makamancin haka, ya halatta ko bai halatta ba? Ina ga wani lokacin ba ka lura da karatuttuka da aka yi a baya. Duk bayanin da zan yi a yanzu da wuya in yi wanda muka yi a karatun kitabun tauhid akan wannan matsalar, inda muka karanta man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilayhim أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وهبط ما صنعوا فيها. معنى دو أبن دا أكي نيمان لا هرى دشي سي كي يشي كوي دن نيمان دونيا تنزع من نوعي مدك سيكي نوعي كان كافر جي. أنا نيمان لا هرى دا أبو سي كي يشي دن دونيا كوي كيسا كما كون كان دونيا في جسو مساني متن يا ينكا مكسور سواجين ينكا كوي سوابوديا كسوا. Shi kuma yanka din na ibada ne da ake son ka nemi lada a wajen Ubangiji a gobe kiyama. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati, an hada yanka da sallah a cikin aya. Qul inna salati wa nusuki fa salli li rabbika wanhar, yanka da sallah an hada su a cikin aya ta. Ma'ana ibada ce, yadda ba za ka yi sallah ba dan ka samu wani abu na duniya, ba za ka yanka ba dan ka samu wani abu na duniya. Abinda kake so na biyan bukatar ka ta duniya, ka roki Ubangiji subhanahu wataala, kana san Allah ya biya maka bukatanka. Amma ya kasance wato ka yi yanka ko wani abu dan duniya, wannan baya cikin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Sahabbai suna da bukatu irin namu, tabi'ai suna da bukatu irin namu, sun keto zango da suka gama da wani kalubale cikin rayuwa, cikin su ba wanda ya taba cewa bari ya yanka rago idan wata bukatar ta duniya. Ko ya yanka sa ko ya yanka rago don wata bukatar ta duniya, ko don zai fara wani nau'i na kasuwanci, ko zai gina wani, ko zai bude wani supermarket, ko kuma zai shiga wani sabon gida na shi, ko ya sai wata sabuwar mota, dan haka bari a yanka. Ko kuma an yi roƙon Allah, ana san Allah ya ansa, bari a yanka. Wannan duk malamai ne 'yan damfara suke kawo mutane wannan. Sai ka je ka sai rago na 5,000 ko ka bashi 1,000 rago na 7,000 ko dan rago na 7,000 dan a je a yanka a gida. Ga islamiyar ungwarku, idan ka bada 7,000 a ce baka islamiyar, billahi lazi ya fa wannan su 10,000 dan wannan da kai shirme ne. Amma sai ku kyale makarantun ku a lalace. Yanzu duk wanda zai je ya bada kudin sa dan an yi masa roƙon Allah naira 40,000, malamin sun bayace za a yi masa roƙon Allah, ba zai iya bayar da rabin wannan kudin ba ga committee wani masallaci ko kuma ga makarantar islamiyya din unguwarsu ko ta kofar gidansa. Ba zai iya bayar da rabin wannan kudin ba ga committee da ke fita don wa'azin maguzawa. ba zai iya bada wannan kudin ba dan yada addinin musulunci, dan a buga wani littafi na addinin musulunci a yada, ko ya sai wani kaset na wani malami na wani bayani ya raba waɗanda ba su ji ba su karu, wanda wannan shine hakikanin addini. Sai mu tsaya muna kashe kudin mu a shirme shi sa ba su albarka, kuma lahira mutum baya da komai. Na ji wani malami ya ce Annabi Isa ya yi wafati sai ya ba da hujja da inni mutawfika wa rafiqa ilayya. Wannan yana daga cikin abin mamaki, ko dai san zuciya ko jahilci. Lafazin al-wafati yana nufin mutuwa? Lafazin al-wafati kawai yana nufin mutuwa? Yana daukan ma'anan barci, yana daukan ma'anan mutuwa. A nan gurin Ubangiji ta Allah ya ce ni ne mai sa ka barci. Shike na sai ka ce kuma ya ce ya kashe shi, ko kuma a ya ce ni ne mai daukar ranka. To ni ne mai daukar ranka, kai waye mai daukar ranka? Ni waye mai daukar raina? Amma zai ya dauka din ko sai nan gaba? Tun daga ni kan da ina da raina ai bai dauka ba kenan. Shine fa abinda Allah ke nufi. Allah ya ce da Annabi Isa inni mutawaffika, ni mai daukar ranka ne, ni ne mai daukar ranka, ni ba wani ba. Ko kana nufin larabcin yana nufin na dauki ranka? In ka fasar ayar haka kai wa Allah kariya, kuma duk malamin da ya fasar ayar haka yawa Allah kariya. Da ismul fa'il ne, ni mai daukar ranka ne. Gobe ko jibi ko gata, ko nan da shekara goma ko nan da shekara ɗaya. Amma ba ayar take nufin ni na dauki ranka. Duk wanda ya faɗi wannan na kalubalance shi kowai yawa Allah kariya. Ya faɗi inda larabcin mutawfika ke nufin abin da ya wuce a baya, ba abin da zai zo nan gaba. Sannan manzo Allah bai kusa karawa da wannan ayar ba, sai mu dauki hadisin ba. Ma'ana nan gurin ya ci garin manzo Allah, manzo Allah bai fahimci ayar ba kenan. Abu na ƙarshe wannan ba tambaya ba ce, yana cewa wai dan girman Allah a dawo da karatuwar da ya dusa da hina nan masallacin. Ba za a dawo da shi ba, ka daina mamagiya inda shi ne maganar ko wani Allah zai da nasu amur. Kai ba za ka iya bin ilimi ba, sai dai ilimi ya zo maka har gida. Idan maka haka ya ba ka yi adalci ba. Kuma ni ko ka karatu riyadu salihin ba a tsakani da Allah ba dai yan dorai na sashi ba, ba kuma dai yan gadon kai na sashi. Galibi ɗaliban ilimin da ke wajen dakata brigade wanda su zuwa nan su ma ya yi musu nisa, kuma tun muna tare a Kano su ma suna da hakki su samu wannan karatu. Sannan wato wani abu da na yi mamaki shi ne, akwai da dama daga cikin yanwa wanda su ma malamai ne a garurukansu da ƙauyukansu wanda suke karantar da Riyadu Salihina, amma suke dogaro da shi wannan karatun kasar ɗin da aka suke sa su ji, tun da ba su da malaman da su koyar da su a can, har su yi muzakara su je su karantar a makarantunsu na Islamiya. Kusan in ce neman dawo da karatun, bukatar a dawo da ita kashi 70 cikin 100 ɗinsu da irin waɗannan mutanen ne, wanda ba ma a Kano ko jihar Kano suke ba. To kaga idan nan ya maka nisa sai ka ji a kasar. Amma dai ina tabbatar maka da cewa Riyadu Salihin ne na can inda ake yin sa, insha Allah. Assalamu alaikum.